Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za iya sauraron mu ta gidan bidiyon amfani Fara'a Niya Sarauniya da Danol a Jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja a shirin za a ji cewa maboyar Niya Gwangiri na zama damuwa a garuruwa wajen gine-gine da ba a kammala ba da magaran da difa a Jamhuriyar Niger sun samu kason rarar man fetur na shekara ta 2015 'yan Najeriya na ci gaba da magana kan karamin garan bawul a gwamnatin Buhari yau Litinin muna dauke da shirin zauren matasa na VOA da Nasiru Adamu Elhikaya kan shirya za mu kammala da sharhin labarun Najeriya kafin nan a dakaci labarun duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran Jiya Lahadi sojoji a kasar Gini sun yi shela ta gidan talabijin na kasar cewa sun kama shugaba Alpha Conde sun jingine kundin tsarin mulkin kasar sannan kuma sun rufe kan iyakokin kasar ta sama da kasa to amma wata takardar bayani daga ma'aikatar tsaron kasar ta ce an fatataki wasu da suka kai hari kan fadar shugaban kasar a Conakry babban birnin kasar zuwa jiya Lahadi dai ba a tabbatar da inda shugaba Conde yake ba A watan Oktoba, shugaba Conde ya ci zaɓe a wa'adi na uku, bayan da ya canza kundin tsarin mulkin ƙasar don ya samu damar sake tsayawa takara. Za a ji ƙarin bayani a rahotanninmu. Wani babban jami'i a fadar shugaban Amurka ta White House ya yi alkawari jiya Lahadi cewa Amurka za ta samu hanyar kwashe sauran Amurkawan da suka rage daga Afghanistan, muddin dai suna son ficewa. To amma wani fitaccen dan jam'iyyar Republican a kwamitin harkokin waje na majalisar ya ce yan tawayen Taliban sun hana fita kasar ta filin jirgin saman shugaban ma'aikata a fadar White House Ron Klain ya fada a shirin State of the Union na kafar labarai ta CNN cewa jami'an Amurka sun yi imanin cewa har yanzu akwai Amurkawa wajen 100 a Afghanistan Bayan kusan mako guda da janyewar sojojin Amurka daga kasar, bayan kusan shekaru 20 da suka shafe suna yakar 'yan ta'addar Al-Qaida da Taliban. Za mu samu hanyar fitar da su muddin suna son barin kasar a cewar Klain, watakila ta wajen maido da zirga-zirgar jiragen sama a Qatar. Bugu da ƙari, in ji shi, Amurka za ta yi kokarin taimaka ma 'yan kasar Afghanistan da suka taimaka mata su tsere daga kasar da kuma rayuwa ƙarƙashin tsari irin na Taliban. Jiya Lahadi, dubun-dubatan manoma sun hallara a Uttar Pradesh, jihar da ta fi kowace yawan jama'a a India, a wani gangami wanda shine ma ya fi duk sauran girma, a ci gaba da zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi. Ta buƙatar gwamnatin shugaba Narendra Modi ta soke wasu dokoki uku na noma. Manoma sama da 500,000 ne suka halarci gangamin a birnin Muzaffarnagar a cewar hukumar 'yan sandan yankin. Wannan zanga-zanga da aka yi a Uttar Pradesh, wadda jiha ce da ta shahara a harkar noma, kuma mai ɗauki da mutane miliyan 240, za ta ƙara ƙarfi ma zanga-zangar da ake yi tuntuni a cewar Rakesh Takait. Wani fitaccen jagoran manoma hukumomi a Sudan sun kwace wasu makaman yaki a filin jirgin saman Khartoum da aka zo da su daga kasar Habasha a cewar kafar labaran gwamnati makaman waɗanda aka kwace da tsakar daren shekaran jiya Asabar sun zo ne a wani jirgin saman fasinjan Habasha wanda don haka aka shiga bincike nan da nan a cewar kamfanin dillancin labaran Sudan Suna Hukumomi a kasar Libya sun saki Sa'adi Gaddafi, wani ɗan tsohon shugaba Muammar Gaddafi, wanda aka hambarar aka kuma kashe a boren da aka yi a shekara ta 2011, a cewar wata majiyar gwamnati da kuma gwamnatin haɗin kan ƙasa jiya Lahadi. Sa'adi Gaddafi ya gudu zuwa Jamhuriyar Nijar yayin boren, wanda ya samu goyon bayan NATO, to amma sai aka maida shi Libya a shekara ta 2014. Inda aka jefa shi kurkuku a birnin Tripoli tun sannan. Tuni dai ya tafi Istanbul ta wani jirgin sama a cewar majiyoyin gwamnati. Dan takarar shugaban kasar Jamus mai tsaka-tsakin ra'ayin sassauci, Olaf Scholz, na fafutukar zama shugaban wannan kasa mafi karfin tattalin arziki a Turai a wata hadaka da jam'iyyar Greens ta masu ra'ayin sassauci. Ko da yake ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna cewa yana buƙatar wata jam'iyya ta uku kafin ya iya samun adadin rinjayen da ake buƙata a majalisar dokoki. Sukov da jam'iyyarsu ta SPD sun sha gaban jam'iyya mai ra'ayin riƙauta su waziriya Angela Merkel da maki biyar gabanin babban zaben da za a yi ranar 26 ga watan Satumba, wanda ke nuna alamar za a samu zaɓi iri-iri na haɗaka wanda kuma kamar kullum zai kasance da sarƙaƙiya. Zan so in yi mulki tare da 'yan jam'iyyar Greens, abinda Shkop ya gaya ma jaridar Tagesspiegel jiya Lahadi kenan. Ya ƙara da cewa akwai wurare da dama da manufofin jam'iyyun biyu suka yi muwafaƙa. A ƙarshe, wani harin bom na ƙunar baƙin wake da aka kai a lardin Baluchistan na kudu maso yammacin ƙasar Pakistan jiya Lahadi ya hallaka sojoji aƙalla hudu ya kuma raunata wasu 18. 'Yan sanda sun ce maharin, wanda ke bisa babur, ya auna wani taron jami'an tsaro ne na musamman a wani wurin bincike da ke Kuwaita headquarter lardin. Babban jami'in 'yan sandan lardin Azam Akram ya ce masu bincike sun gano sassan jikin maharin, sun kuma ce waɗanda suka samu raunukan na cikin mawuyacin hali.
Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Masu sharhi kan lamuran tsaro na nuna damuwa kan yadda ake tuka a mamakoyar barayi a garuruwa na warwara, wannan kuma don yawan gine-gine da ba a kammala ba, inda hakan kan ba wa miyagu irin damar samun mafaka. Daga Sokoto ga rahoton Muhammad Nasir.
Yawaitar rangayen gidaje yana ci gaba da zama illa ga 'yan Najeriya, saboda ganin cewa aksari su ne ke bayar da mafaka ga masu aikata munana ayyuka, musamman a cikin manyan birane. Akan hakan ne ma jama'a ke ganin cewa ya kamata a matakan da hukumomi ke dauka na magance matsalolin rashin tsaro su kula da kawar da irin waɗannan wuraren,
musamman yanin da yanayin tsaro da aka samu kan miyagun ɗabi'u da yake ana laɓewa ana haukewa cikin su ana aiwatar da ababen da ba daidai ba, musamman irin rifin ɗin nan, musamman irin ashi duke mutane, musamman irin har gawawwakin mutane ana iskewa an kashe an bar kutumbu. So abu ne wanda a daban tsoro, abu ne wanda a da hitina. So gaskiya abin ne wanda ya kamata gwamnati.
Aikan akwai matsala domin ba takardu suna samu suna shiga wuraren nan, ana shiga ana fyaɗe, idan an sa su a sabu akan bayyana su a wasu wurare, suna aikata ayyuka na asha da yawa ciki.
So a gaskiya irin waɗanga wuraren ya kamata gwamnati ta sa idanu ga irin waɗannan wurare, domin a ɓatagari suna amfani da waɗannan irin gurabin suna aikata ba daidai ba.
Su ma jami'an tsaro, wannan abin yana kawo musu cikas ga ƙoƙarin da suke yi na kawar da munana ayyuka daga cikin al'umma. A cewar kwamandan hukumar tsaron 'yan ƙasa ta Civil Defense a Sokoto, Muhammadu Sale Dada,
yana kawo tasgaro ga matsalan tsaro ga duk jami'an tsaro, saboda nan ne masu laifi suke samu su dinga ɓuya, suna shaye-shaye, suna rufin ɗin yaran mata da sauransu. So dole ne yanzu yaranmu za mu tura su a je a taking stock, wanda za mu nuna ma gwamnati na musamman manya-manyan anguwannin nan, wanda da ma ƙananan anguwannin, irin gidajen da aka fara ginawa sun kai linta level amma ba a gama su ba, za mu nuna musu ga irin abubuwan da ke ciki. Yawanci ma sai mu ma mun yi apprehending criminals ciki, za mu zo mu nuna hukuma a ba wa masu gidan nan notice in ba su iya gamawa a gwamnati ta abin nan ɗinsu, saboda suna sabin as maɓoya ne na yan ta'adda da criminals.
To ko ya hukumomi ke kallon wannan batun? Sida Aliyu Lamido, mashawarci ne na musamman ga gwamnatin jihar Sokoto akan lamuran tsara birane.
Abinda doka ta yadda da shi, idan mutum ya nemi izinin gina shina da wata 18, ma'ana shekara 1 da wata 6, idan shekara 1 da wata 6 suka yi bai yi ginin nan ba ko bai gina ba, zai zo ya sake neman dama a bashi izini. To mukan hada kai da mai gari sukan kawo mu ƙararraki akan waɗannan, mukan ce mu diba ɗan wurin nan hukuncin sa ya kai ga mai rashi wuri, yadda wani mabannaci ba zai boye cike ya banna ba, to za mu shawarci mai shi mai da shi wuri ya mai da shi hili ba kangon gida ba, idan bai iyawa mu za mu mai da mishi da shi.
Bisa ga la'akari da illolin da waɗannan kangayen ke haifarwa, dokar matakan kawar da su kan iya taimakawa ga tsarkake al'umma daga ayyukan ɓata gari da ke zaune a cikinsu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Za mu shiga Jamhuriyar Niger. Jihar da magaran da Difa sun samu kaso na rarar man fetur na shekara ta 2015. Da magaran ta samu saifa biliyan 2 da miliyan 130. Ga Tamar Abadi da cikakken rahoton.
Jihar da magaran dai ta samu kimanin kudade miliyar 200 da miliyan 130 da yan kai. Maga takarda na ofishin gwamnatin jihar da magaran Mamman Haru ya bayyana irin ka'idodin da ya dace a bi wajen rarraba waɗannan kudade.
Kamar yadda doka ta tsaida, bisa kan menene kamata mu dogara da mu samu mu yi wannan kasahi na kudi. To abinda doka ta doka akwai abu biyar wanda ya kamata a yi amfani da su don a samu araba wannan kudi. Abu na farko shine yawan al'umma na kowace komin. Wata komin ka san tana da mutane da yawa, wata bata da. To kashi 25 na wannan kuɗi da aka samu za a raba shi dangance da nauyin al'umma na kowace daga cikin wannan komin. Kudiri na biyu shine wannan kuɗi da aka same su kun san an same su ne dalilin tsoras wato matacin mai da take nan a Walelewa a cikin jihar da magaram. To mutanen al'umma da suke gurin da yanayin da mahallin da ke gurin wani gamin yana gurbata domin aikace-aikacen da suke yi wanda ta illa ta yi shahawarta ita ce komunikin Walelewa kuma da makwabtanta na kudda-kudda na kusa-da-kusa kamar su Takusa ko kuma magarin da magaram da ake zarga-zarga na mai tsakanin da magaram da Soras. Kenan wanda abin ya yi shahwa sun yi samun kuɗi, wanda abin bai shahe su suna nesa da abin, to abin da za su samu dai bai za ka karya ba.
A ɗaya waje kuma su ma shiyoyin da ke fama da ƙaramin ƙarfi za a tallafa musu da waɗannan kuɗaɗe wajen tafiyar da ayyukansu.
To amma waɗansu komunikin sai ka gani sun yi kwance da kaya bisa iya su tattaro komi ta hannun talakawa wanda za a yi wa talakawa aiki. To wannan dan a ba su himma, na ƙara musu himma ya kace wanda suka yi kuzari wajen neman tarbace kuɗi na jangali da sauransu suke amsawa a hannun talakawa su musu aiki. To wannan aka ce su ma za a ba su kaso kuma abin da yake shine kashi 15 na kuɗin wannan na masu kuzari masu kokari su ne za a ba mafi kaso daga ciki. Sai fanni na hudu shine waɗansu komitin kun san a game da tahiyyar da ake yi ba su da ƙarfi sarai bisa kan duka ayyuka da ake yi wajen aikin lakwal aikin likita ko kuma ruwan sha waɗansu gaskiya a cikin tahiyyar ba su da hali sarai waɗansu komitin sun yi waɗansu. To a game da haka nan ne aka ce to wanda aka gani kamar suna da ɗan kasawa a ɗan tallaba musu ta wannan ɓangaren shi ne aka ce to su ma a ba su kashi 25. Sai kuma fanni na ƙarshe shi ne na faɗin ƙasa. To shi ne kuma wannan ɓangaren shi ma aka ɗauka ɓangare 10 na cikin kuɗin wannan.
Jihar da magaran da yana ɗauke da shiyoyi 51. To ko yaya ne ya dace a yi da waɗannan kuɗaɗe? Salama Ƙeri Sani masani ne a tsarin cin gashin kai a nan jihar da magaran. Ya ce doka ta yi tanadin komai game da irin waɗannan kuɗaɗe.
Wannan kuɗi dai kasan shi da aka kishi kusan 100 ne ake badawa. In aka bada 100 wannan hukuma gwamnati ita take rekuvrema take amsar kuɗin. Sai ta kaushi kashi 80 da 80% kashi 85 nata ne. Kashi 15 ne ake jefa ma komin. Su kuma kashi 15 ɗin nan kishin cikin 100 shine kuma za a dawo ai kasahin shi tsakankanin komin in na da'igal gaba daya tunda akwai dangantaka ta solidarity tsakanin su tunda akwai wanda abun ma bai shaha ba kuma wanda ake tsakura musu. To wannan kasahin kudin ya samu kuma duka an yi kasahi. To yanzu kuma sai a sa ido a gani kudin nan unwanin da komin din sa ta yi.
A gaishe ki Tamar da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka so hudu a wuni. Har yanzu ɗan Najeriya na bayyana ra'ayin su kan karamin gadan bawul da shugaba Buhari ya yi wa gwamnatin sa wajen sallamar ministoci biyu daga mukamin su. Daga Kano Baraka Bashir ta aika mana da wannan rahoton.
Sallamar ministocin guda biyu da suka haɗar da na gona da na lantarki wato sabon na nono da kuma Sale Mamman wanda tuni aka mai gurbin su da na bangaren muhalli. Shugaba Buhari ya ce garan bawul din na da alaka da tsarin da aka saba yi na nazari kan yadda ministoci ke aiwatar da ayyukan su ta hanyar gabatar da rahoton waɗannan ayyuka a taron majalisa. Tuni al'umma suka fara cece-kuce akan al'amarin inda wasu ke ganin shugaba Buhari ya yi daidai a hukuncin da ya yanke.
Kamata ma a ce ma suna shugabantar al'umma suna jagorantar al'umma ba inda ba san hakkin al'umma ba gaske alhamdulillah kullun addu'a ita ce jagora Allah ne yake tafi da komai. amma wannan sauke ministoci da shugaban kasa yayi mini tuntuni a baya kamata a ce yana samun mashawarta da masu nazari suna bashi shawara akan abin da yake gudana.
Mun kuma tuntubi masu fashin baki kan yadda shugabanni ke tafiyatar da ayyukansu ga al'umma. Wani memba na National Movement for Good Governance, Comrade Aminu Muhammad Mahe, ya ce abu ne da suka jima suna saurare.
Ma'aikatu ne da gwamnati daman ta nuna interest dinta, ta nuna bukatunta a kansu. Kuma tun lokacin da aka nada wa'annan bayin Allah muke sa ran zamu ga sauye-sauye, to amma abubuwa sun ki caccanjawa. Haka wannan abu ne mai kyau. Muna sa rai a ma'aikatar ayyuka da ragowar ma'aikatu su ma mu ga irin wannan sauye-sauyen. Wannan shine daman gwamnati, wannan shine jagoranci.
Mun taba alli da Farfesa Kamilu Sanufage na Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda ya ce tsari ne na tabbatar da an sauya sabbin jini tare da kawo sauyi ga yadda ake tafiyatar da mulki.
Abun nufi shine a yi kokari a sa sabon jini, a sababbin jini a cikin tafiyar, kuma inda aka ga wani yana dan lako-lako haka a canza shi. To don haka wannan canji da shugaban kasa ni a gani na ma abu ne wanda za a ce ya zo a makare, kuma ya bai wadatar ba, an yi shi dan kankani.
Farfesan ya ce almuhim dai shi ne kawo waɗanda za su kawo sauyi da ake bukata, tare da tabbatar da an baiwa kowa wakilci daga ɓangarori daban-daban wajen mulkin Najeriya.
Baraka Bashir, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.
Shirin hantsi na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Zauren VOA, ƙwarai ba shakka. Duk inda ka jan ambaci zaure, to magana ce ta dattaku.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi.
Idan an zo a zaɓe, a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zauna suna ta discourage, suna hana a zaɓe mu.
Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai 'yan shi'a ne, kuma shi'a za mu yi, shi'a ko maka zaɓa, ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa, gwagwarmaya na jama'a cikin mata, to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA, wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta. Ga shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA da ke tabawa wanda ke cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren matasa na VOA, matasan sun ce ba wai ba sa tsayawa kan sana'a ba ne, amma rashin karfin jari na sa rijiya ta kawo ruwa a rasa gogar da za a jawo ruwa. Matasan da suka hada da Ibrahim Abubakar Yarima, Ibrahim SD Kusfa Zaria, Sambo Jibrin Sambaja da Adamawa, Hawa Abubakar, Yasira Yusuf, Anasani Kafinta, Adamu Ibrahim Nyanya, Bawari Yunusa Kumuriya da Kabiru Idris sun bayyana ra'ayoyin nasu ne a zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja.
Akwai sakaci sosai gaskiya idan muke la'akari, dole fa duk maganan da za mu yi mu ringa kawo maganan gwamnati, domin kuwa a kasashe da yawa dole babu yanda za a yi al'umman su ba sa ci gaba sai da gwamnati. Amma banda kasar mu Najeriya, matashi yana da ya taso da karfin shi, yana so ya kawo ci gaba a kasar shi, amma kuma gwamnati ta jisace shi, ta dakile shi akan abubuwa. To dole gaskiya kamata idan har ana so a kawo karshen wannan ta'addanci a kasar mu Najeriya, ko ku mu ce a yankin mu ma na arewa, to gwamnatocin mu sai sun tashi tsaye a wajen neman matasa. Dama dole dai yawancin matasanmu suna da abin yi, rashin tallafa wannan da ake musu shi yake kawo wannan abubuwa. Amma idan har akwai tallafi a cikin lamarin, insha Allah za a kawo ƙarshen wayannan abubuwa.
A wayna zuwa bari Hawwa za ta lissafa mana wasu 'yan ayyuka da
mata za su na yi daga cikin gidajen su ji akwai abubuwan da su ma za su iya yi su samu abubuwan da za su na tallafa wa gidan wajen cika nema. Kuma watakila in wasu biki suka tashi don mata an ce yin biki ya tashi nan ne suke kashe kuɗi da yawa. To amma in suna da shi ba sai sun kawo bayanan da za a yi ta hayaniya a yi ta samun matsala.
To kamar sana'ar cikin gida akwai cako ka dinga ɗaura cako kana siyarwa akwai kuma kayan miya.
Ni cako.
Gawayi.
To gawayi. Gawayi haka shi ma na ga mata suna yawan siyan gawayi suna kullawa a cikin gida da su kayan miya da kuma irin kayan kolin nan ne da bara a rasa ba. Duk shi ma sana'a ne na cikin gida da za su yi. Kama akwai masu business din zannuwa duk na ga matan cikin gida duka suna yi. Su takalma su meye ne duka yawancin mata na ga suna yi a cikin gida ba sai sun dora wa yaran su talla ba.
Wato wannan ya nuna ba sai an za a iya gane gida wannan gidan kunu ake wancan masa wancan kaza.
Warai da gaske har da kitso ma. Don wasu suna buga kalanda a kofar gida kaga wannan gidan ana kitso da aka iya zuwa cako din na ana ajiyewa a kofar gida za ka iya zuwa gidan ka je ka siya zannuwa ma haka su turare su mura su ne duka nan ne social media
eh mutum zai iya tallata hajjin ta social media ine su jakan kuna turaren wuta humura su mata kan sun sani humura da mene mutum zai iya tallata shi a social media mutum yana kwance ba a gadon shi zai iya tallatawa
wato zai iya sa su ta irin Instagram Facebook Twitter
da duka mutum zai iya sawa su Twitter Facebook kamar Facebook ma an fi tallata mutum ya fi tallata hajjin shi na mutum ya sai yana bata lokacin shi chatin inda ba shi da amfani wani sa'i
ga lambar waya nan mutum zai bugo
sa location nashi duka.
Ka ji cigaban zamani ma ya kawo mu ga mutum yana cikin gidansa zai iya tallata kansa har daga kasashen waje ma za a iya zuwa a siya.
Wannan haka yake alaji yanzu mutum kana zaune a gidanka za ka yi oda ɗin kaya sai dai a kwankwasa maka gida an kawo kayan kawai ka biya wani. Haka yanzu abin yake faruwa kuma yanzu kamar a Kano hatta ɗan kunna akwai inda mata suke yin ɗan kunna da sarƙa a gida suke yin sa jakakkuna mata ne suke yin jakakkuna masu kyau da takalma da wasu abubuwa post duk aikin ma yanzu irin hulunan nan da kanki duk mata ne suke yi a gida kin gani ga su ne yanzu an ci gaba komai da komai akwai maganar da nake so na yi dazo maganar shi ne babban kalubalen da muke fuskanta ƙasarmu nan na ƙasarmu Najeriya shine da farko gwamnati kowane lokaci gwamnati bata encouraging mutane akan sana'o'in da suke kullum tana kan discouraging ne akwai matasan da suke ta kere-kere da sauransu
wato encouraging me fasara encouraging da discouraging
encouraging ƙara musu ƙarfin gwiwa a ƙara musu bata ƙarfa bata sa mutane ƙarfin gwiwa akan akun me akwai matasa da dama wanda suke da basira na kere-kere da sauransu amma me wanda gwamnati ya kamata ta mai da hankali a kansu ta ba su kayan aiki ko kuwa ta zo ta buɗe wata ma'aikata ta sa su suna wannan kere-kere yanzu for example mu duba architecture na General Motors dan Najeriya ne for example tunda wannan yana da wannan basiran me kamata gwamnati na rera ta yi sai ta jawo shi
a yabo sa a bashi
a bada abun nan yanzu for example mu duba yanzu kwanaki shekaru biyu da suka wuce ko shekara ɗaya da wuce gwamnatin Najeriya suka sign MOU da gwamnatin Germany akan za a kawo magana abun nan academy na gyaran motocin da sauransu ban manta ba ko ba haka ba tunda aka yi har yanzu haka ba za ka je yau ga inda aka gina wannan wurin ma'aikatan ba inda za ka yara motoci da sauransu ba babu shi har yanzu a takarda ne kada aka ce gwamnatin Najeriya da sauransu yanzu for example wanda suka fara gera wayoyin din nan for example sai a kira su gwamnati je me kuke bukata me dame kuke bukata sai a dauki kan aiki a baku sanajan wannan kan aikin zaga za bi yara matasa da dama za su zanna suna ta abun nan amma ni abun na fuskanta shine gwamnati rashin zaman lafiya nan kamar akwai wanda suke amfana da shi akwai abun da ke kira divide and rule
daga kake magana gwamnati ke mu domin su sunna babu hare ba su dama wani sun kashe kana shi take na office amma abun da so kawo
ya hakuri maganan da shi jade gama cewa an kirkire kamfanin mota to ai yanzu gwamnatin ta jawo shi
cewa yanzu din yana cikin gwamnati ana damawa da shi. To ka gani kenan, kaga wannan magana da wannan magana ne ban yarda da wannan maganar nashi ba. Ko kuwa tunda tun da ya kawo da misali
yana ta ga kera tun da ya dawo cikin gwamnati.
Wani eh da akwai
da ya mu ji an ce ma an fara kera waya a Najeriya, amma ya kamata tun da aka fara kera wayan nan a ce yanzu yin
shi a dake ta
doka ta bashi.
Mun kusa kawo karshen shirin nan, don haka zamu bi kowa zai yi magana ɗaɗɗaɗɗa sai mu samu mu rufe wannan zauren. Allah ya dana matasa a jami'a za ka ce.
To ni abun da zan ce, ta farko dai ina kira ga ƴan uwa na matasa, kar mu dogara ga gwamnati sai ta ba mu jari ko mun samu aikin yaurin gwamnati.
A sauraro nan za mu dasa aya a shirin wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗaura daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Lika da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya.
Assalamu alaikum.
Babangida Jibrin, kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Jaridin ne da jaridar da Vanguard, daya daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard na cewa yanzu haka dai kamfanin sadarwa a Najeriya sun kashe hanyoyin sadarwa a jihar Zamfara sakamakon umarnin da suka samu daga hukumar da ke kula da kamfanin sadarwa a ƙasa NCC. Matakin dai da gwamnatin tarayya ta dauka yana da nasaba ne da rashin tsaro da ake fuskanta a jihar. Jaridar Vanguard ta bayyana cewa mai yiwuwa dauki irin waɗannan matakai a wasu jihohi da ke makwabtaka da jihar ta Zamfara, irin su Sokoto, Kebbi, Niger, Katuna da kuma Katsina, duk da kokarin da gwamnati ke yi na tunkarin matsalar tsaro da yake cikin yawa a jihar ta Zamfara da kuma waɗannan jihohi da ke makwabtaka da ita. Sai kuma jaridar The Punch, daya daga cikin manyan labaranta, na cewa yanzu haka ƴan bindiga dai sun sace wani basarake a jihar Niger. Basaraken na masarautar Gwawa a jihar ta Niger, Dr. Mahmud Ahmed Aliyu, an sace shi ne a daren ranar Asabar, inda wasu mutane dauke da bindiga suka yi awon gaba da shi. Tuni shakwatar hukumar da ƴan dan Najeriya reshen jihar Niger ta nan kakakinta DSP Waziyu Abiyo don ta tabbatar da sace basaraken Dr. Mahmud Ahmed Aliyu. Sai kuma jaridar The Guardian, daya daga cikin wayan labaran ta, na cewa yanzu haka hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya ta yi garin bawar ga wasu jami'anta da ke jihohi guda biyar. Wata sanarwa da daya daga cikin manyan kwamishinan hukumar Mr. Festus Okoye ya fitar, na cewa an sauya shugaban hukumar zaben na jihar Osun aiki daga jihar Osun zuwa jihar Ogun, inda aka dauko na jihar Ogun zuwa jihar Osun. Sai kuma wanda ke kula da jihar Bayelsa aka mai da shi jihar Cross River, shi kuma na jihar Cross River aka mai da shi jihar Bayelsa. Ita ma babban kwamishina mai kula da jihar Zamfara an dawo da ita jihar Kaduna. Sai kuma daraktan ta mai kula da mafadakar da jama'a game da zabe, Mr. Nick Dazan, da ya tafi hutun ritaya daga aiki, yanzu jaridar ta The Guardian. Sai kuma jaridar Blueprint, daya daga cikin manyan labaran, tana cewa yanzu haka ƴan kungiyar Boko Haram 5,890 ne suka yi saranda a ƙarshen mako. Jaridar Blueprint ta ruwaito sharkwatan tsaron Najeriya na cewa ƴan kungiyar ta Boko Haram sun mika wuya ne ga rundunar operation haɗin kai da ke kudu maso gabashin ƙasar. Cikin wanda suka yi saranda kuwa sun haɗa da kwamandojinsu guda uku da amir guda huɗu, dukkaninsu sun gabatar da kansu ne ga jami'an tsaro da kuma gwamnatin jihar ta Borno. Sai kuma jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo, jaridar dai na cewa ya zaka wata kotu da ke jihar Edo ta hana gwamnatin jihar daukan matakai na tilastawa mutane saka takunkumin fuska a kokarin da gwamnatin jihar ke yi na yaki da cutar coronavirus. Dokan dai ya tanadi mutane da ke shiga masallatai da cococi da sauran guraren taruka da ofisoshi da su kasance masu sanya takunkumi. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
Ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aikin mu a Washington DC za su shigo da shirin rana a kan lokacin. Ni Madina Dauda da na jagoranci shirin cewa mu kasance.